Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Juma'at Mubarak. Barkamu da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 5 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mukanin labarai.
To binta, shugaban Amurka Joe Biden ya yi alƙawarin cewa Amurka za ta yi matuƙar daɗa taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa. Gwamnatin sojin ƙasar Myanmar ta katse kafar sada zumunta ta Facebook jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hamɓar da gwamnatin farar hula da aka yi a ƙasar a wannan satin. Sannan Amurka ta gabatar da bukata ta kama wani man Iran da ake jigilarsa wanda ke da alaka da wata kungiyar ta'addanci.
To madalla, kanin labarin kenan. A Najeriya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin mutanen Arewa dai ta kira wani taro don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro musamman abin da ke faruwa a kudancin kasar, amma taron bai yi ba.
Kasancewar taro ga aka kwanakin baya mun shirya taro aka turo inda ba kawo mana hari sai muka ce to wannan karan bari mu kai taron inda za a samu tsaro.
Har yanzu a Najeriya za kuma ku ji cewa hukumar NITDA da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta kaddamar da aikin gina cibiyar ƙere-ƙeren fasahohin zamani da kasuwanci. Sannan kuma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke a bauta da muryar Amurka ke kawo mana. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya alƙawarin cewa Amurka za ta yi matuƙar daɗa taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa. Yana mai kawo ƙarshen abin da ya kira shekaru huɗu na yin watsi da kuma amfani da harkokin waje ba bisa ƙa'ida ba da tsohon shugaba Donald Trump ya yi. Amurka ta dawo shelar da Biden ya yi kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a babban jawabinsa na farko kan manufofin harkokin waje a matsayinsa na shugaban ƙasa. Amurka ba za ta iya janye kanta daga al'amarin duniya ba. Manufofin harkokin wajenmu sun ginu ne kan diplomasiya. Ya ce, ƙawancece ne yarda Amurka ke yi ne babban jarinmu, a yayin da yake kuma gargaɗi ga Rasha da China kan ƙudurin Amurka. Trump, wanda ya amfani da taken da farko Amurka, ya sha yin baran-baran da daɗaɗɗun ƙawayen Amurka. Biden ya ce ya gaya wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a makon jiya cewa lokacin da Amurka ke mirgina gaban Rasha ya wuce. Game da China kuma, Biden ya ce za mu yi aiki da China a duk lokacin da ya kasance da amfani gare mu. Gwamnatin sojin ƙasar Myanmar ta katse kafar sada zumunta ta Facebook jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hamɓar da gwamnatin farar hula da aka yi a wannan satin. Ma'aikatar sadarwa da yaɗa labarai ta ƙasar ta fitar da wata takardar bayani mai cewa babbar kafar sada zumuntar za ta kasance a rufe har zuwa ranar Lahadi saboda a kare ƙasar daga tashin hankali. Teleno Myanmar, wanda shine babban kamfanin tafi da harkokin sadarwar ƙasar, ya tabbatar cewa an umarce shi da ya rufe kafar ta Facebook, to amma bai ganin wannan buƙatar ta yi daidai da abin da ke ƙasa da kuma abin da ya taso, musamman bisa ga dokar ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam. Amurka ta gabatar da wata buƙata ta kama wani man Iran da ake jigilarsa wanda ke da alaka da wata ƙungiyar ta'addanci, yayin da jirgin da ke ɗauke da shi ke kan hanyarsa ta zuwa wata tashar jirgin ruwan Amurka. Buƙatar wacce aka gabatar a kotun gunduma da ke gundumar Colombia ranar Talata ta yi ƙorafin cewa Iran ta so ta ɓoye asalin man ta wajen juye shi daga wannan jirgin zuwa wancan har sau da yawa kafin aka juye man a wani jirgin dako mai ɗauke da tutar ƙasar Liberia mai suna Achilles, wanda tun asali kasar China ya nufa bisa ga wani bayani na ma'aikatar shari'ar Amurka na ranar Laraba. Jami'an Amurka sun ce wannan wayon na juye sau da yawa. Wasu hukumomi da kamfanoni masu alaka da dogarawan tsaron juyin juye halin Iran din nan mai matukar tasiri da kuma dakarun Qud sun taka rawa ciki. Amurka ta ayyana duka kungiyoyin biyu a matsayin na 'yan ta'adda.
Da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan burbuka muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ga mayar kungiyoyin mutanen arewa dai ta kira wani taro ne don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro musamman abin da ke faruwa a kudancin kasar. Amma taron bai yi ba saboda turo jami'an tsaro da aka yi a wurin taron, in ji daraktan gudanarwa na gamayyar. Comrade Aminu Adam daga Kaduna ga karin bayani da wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Gamayyar kungiyoyin mutanen arewacin Najeriya CNG dai ta kira taro ne don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro a fadin wannan kasa, musamman ma dai abin da ke faruwa a kudancin Najeriya na koro wasu Fulani da aka ce ana barazana. Amma sai a ƙarshe bayan an taru a gurin da aka shirya za a yi taron kuma taron ya watse ba tare da yayi ba. In ji daraktan gudanarwa na gamayyar kungiyar Comrade Aminu Adam.
Mun kira taro na manema labarai wanda za mu bayyana halin da kasa take ciki da dangane da abubuwan da ake wa mutanen arewa da ke kudancin Najeriya da kanta ita arewacin Najeriya halin da take ciki batun maganar tsaro. Kasancewar taro ka ga kwanakin baya mun shirya taro aka turo inda ba suka kawo mana hari, sai muka ce to wannan karan bari mu kai taro inda za a samu tsaro. Sai muka kai taro na club. To muna nan sai ga su ma'aikatan na club sun kira waya suke gaya mini cewa an kira su daga sama an ce kar su bar mu yi wannan taro. To sun na tura sun fito motoci da wata 406 da Hilux ta sha gaban su wannan Hilux suka sa su a gaba wanda suke bin su suka ce an yi shatale-tale an yi wuraren gidan gwamna aka fito aka dawo kuma aka kama hanya to sun yi kama hanya Abuja.
Mutum nawa aka kama cikin ku?
Mutum biyu ne da shi Mastura da kuma Comrade Balaraba Rifa'i wanda shi ne national coordinator na ita wannan gamayya.
Suna ina yanzu?
Yanzu ba san halin da suke ciki ba, wayoyin su aka she muna ta nima mun bincika babu su anan.
Tuni dai maganar matsalar tsaro da kuma barazanar koro Fulani daga kudancin Najeriya ta sa gwamna Malam Nasir Ahmed Rifa'i jihar Kaduna ya jawo hankali.
Kiran da muke ma'azumman mu shine mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya, mu bar jami'an tsaro su yi aikin su. Kuma yawancin video clips nan da ake aika wasu ma baka tabbatar gaskiya bane. Abinda muke kira ga duk shugabanni, gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a Najeriya shine su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zaune a ƙasar su. Kowane ɗan Najeriya yana da dama ya zauna ya yi aiki duk inda ya ga dama. In ya karya doka a hukunta shi. Amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci sai a ce duk 'yan ƙabilan in aka gansu a kashe su. A tarihin Najeriya akwai lokacin da duk inda ka ji an yi fashi da makamai wata ƙabila ce. Ba a taɓa cewa ƙabila mai fashi da kamai ba. Duk inda mutum ya yi laifi ko me addininsa ko me ƙabilan shi a hukunta shi. Amma ba a ɗauki ƙabila gaba ɗaya ko addini ɗaya a ce ga yadda suke ba, ba daidai ba ne.
Dama dai gamayyar kungiyoyin mutanen arewacin Najeriya ta taɓa barazanar kore 'yan kudin da ke zama a arewacin Najeriya. Saboda yadda 'yan kudancin Najeriya suka ba da wa'adi na koro 'yan arewacin Najeriya da ke zama a can. Abin da ya sa a wancan lokaci gwamnatin jihar Kaduna ta saka kafa wando guda da ita wannan gamayya akan cewa ba za ta lamunci irin wannan ba da wa'adi ba. Wannan kuma na cikin dalilan da ya sa daraktan gudanarwa na gamayyar kungiyar ya ce yana ganin gwamnati na da hannu a wajen watsa wannan taro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Isa Lawal Ikara. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya.
To binta, 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun buƙaci tsohon shugaba Donald Trump da ya gabatar da ba'asi bisa rantsuwa a shari'a tsige shi da za a yi a majalisar dattawan Amurka. Wani hadimin Trump dai ya ce tsohon shugaban ya yi watsi da buƙatar. Jagoran tawagar neman tsige Trump, Jami Raskin, ya buƙaci hakan a wata wasiƙar da ya tura ta imel ji Alhamis cewa Trump ya bayar da ba'asin au gabanin shari'ar au a lokacin shari'ar wadda za a fara ga dangadan ranar 9 ga watan Fabrairu. Idan kai watsi da wannan gayyatar, muna iya amfani da wani hurumi ko ma duka hurumominmu, ciki har da na kafa hujja a wurin shari'ar cewa kin bayar da ba'asi da kai yayi matukar tabbatar da zargin cewa kana da hannu dumu-dumu ta wajen aikata wani abu ko rashin aikata wani abu, wanda hakan yayi tasiri a al'amarin nan na ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a cewar Raskin. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin 'yan demokarajiya Alhamis na ɗaukar matakin ladabtarwa kan wata 'yar jam'iyyar Republican wadda aka zarga da goyon bayan ɗaukar mataki mai illa ga takwarorin aikinta na Democrat. 'Yan jam'iyyar Republican guda 7 sun haɗa kai da 'yan Democrat wajen ɗaukar mataki da ya kai ga kada ƙuri'u 230 akasin 199 na buƙatar ladabtar da 'yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene, bayan da shugaban marasa rinjaye a majalisar Kevin McCarthy yake ɗaukar mataki a kan ta ranar Laraba. Amincewa da ƙudurin ya baiwa 'yan majalisar wakilan ikon cire 'yar majalisar, wadda wannan ne karanta na farko a majalisar, wadda ta fito daga jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka daga kwamitoci biyu muhimmai. A ƙarshe, wani babban jami'in gwamnatin Sudan ta kudu ya ƙaryata zargin cewa gwamnatin ƙasar na leƙen asirin 'yan ƙasar, yana mai yin watsi da wani rahoton ƙungiyar Amnesty International mai jaddada akasin hakan. Rahoton mai taken "These Walls Have Ears", wato waɗannan katangu suna da kunnuwa, na zargin gwamnatin Sudan ta kudu da amfani da na'urorin lataroni wajen jiyo irin tattaunawar da 'yan jarida da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam ke yi. Wannan shine rahoto na farko kan leƙen asiri ta amfani da na'urorin lataroni a yankin gabashin Afirka. Sarah Jackson, Director Amnesty a gabashin Afirka, ta ce sakamakon binciken nasu ya bankaɗo abubuwa da dama.
An gaishe ka Ibrahim. To a Najeriya, hukumar NITDA da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta ƙaddamar da aikin gina cibiyar ƙere-ƙeren fasahohin zamani da kasuwanci. Ana sa ran kammalawa nan da watanni 18 domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar samarwa matasa sana'ar hannu don dogara da kai. Wakiliyar muryar Amurka daga Abuja, Halima Abdulrauf, ta aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya amince da batun gina wannan cibiyar ne a watan Nuwamba shekarar 2020 bayan amince cewar majalisun kasar da samun karbuwa a taron majalisar zattaswa ta tarayya domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samawa matasa guraben aikin yi. Jagorar kaddamar da aikin gina cibiyar kuma ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami yayi bayani akan samawa matasa guraben aikin yi ta wannan kafa.
Kasa da ke kula da kirkire-kirkire na kokarin samarwa matasa da wuraren da za su koyi sana'o'i su riga aikatawa. Hakika wannan manufa ce ta gaban ƙasa bisa ga amanar da ya bamu na mu kula da wannan bangare din. Aka kirkiro wani policy mai suna National Digital Economy Policy ko a Digital Nigeria, wanda manufar mu muna so a kammala sabbaka shi a cikin shekaru kayyadaddu insha Allah. A wannan bangare na wannan shine karkashin sa aka samar da wannan policy ne, shi ma National Digital Entrepreneurship Policy shi ya samar da center. Wannan kuma center din fatan mu farawa akai ba kammala akai ba za a yi wasu. To irin wannan wuraren yana sa a samu matasa da ke da kwazo da fasaha da suke da wasu manufofi masu kyau da suke da wasu dabarbaru masu kyau, a ba su wajen zama, sannan a ba su wajen aiki, sannan kuma a korar da su, a karantar da su.
A cikin mahalitta taron, babban daraktar kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kiyar ya ce za su shiga a dama da su.
Ayyukan kamfanin man fetur dama duk duniya suna dogara ne akan fasaha da kimiyya. Yanzu ma zamanin da aka zo yanzu komai ya zama ta internet, kuma mu kuma mun doshi wannan hanya mun sa mu tabbata yawancin abubuwan da muke mun sa su akan hanyoyin ta internet saboda haka mun san cewa fada da wannan mu'amala tsakaninmu da su zai taimake mu da mu gyara ayyukan mu mu kuma da yake mu kamfanin ta yan kasa dole ne mu goyi bayan su domin su tabbatar cewa su masana wata wannan abun abu ne da mun san cewa daga karshe zai wa kasa amfani
shi ma babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NIT da Kashifa Inuwa Abdullahi ya ce
tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki yana ɗaya daga cikin abin da ya fi mai da hankali shine yanda za a karkatar da hanyar samun tattalin arziki daga man fetur zuwa wasu hanyoyi so in kika duba a duniya kuma ita wannan hanyar fasahar zamani ita ce wanda ta fi komai ba da tattalin arziki yanzu a duniya a cikin manyan kamfaninnika na duniya guda 110 na farko dukansu suna harkar wannan fasahar zamani ne so shi yasa muka ga mu ma a Najeriya lokaci yayi na yanda kasar mu ya kamata ta shiga jerin kasashe masu karfin tattalin arziki na fasahar zamani
a nasa bangare shugaban kamfanin da aka bawa aikin gina Umar Abdullahi ya ce
wannan kamfani ne na Najeriya kamar da muka sani a baya yawanci manyan ayyuka irin wannan ana bawa kamfanonin na waje to mu Allah ya kawo mu lokacin da mun yi karfi da kuma mun samu ilimi da kwararrun ma'aikatan da za su yi wannan aiki mun buɗe wannan aiki yau daga watan February kuma muna sa ran insha Allah nan da wata 18 za mu kammala wannan aiki
kamar yadda Malam Kashifa Inuwa ya bayyana gina wannan cibiyar zai taimaka a kokarin mayar da tattalin arzikin Najeriya na fasahar zamani tare da rage zaman kashe wando tsakanin matasa kuma su yi dogaro da kai Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Halima Abdurrauf da ta aika mana da wannan rahoton masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan da haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamurka.com da kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku dadi gyara zama don shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
jama'a assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwar tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da tashan Alpha Radio mai suna da dangari sunana Abdul Mugis AD Kotoko a cikin shirin mu na yau zamu tattaunawa ne tare da sarkin zango na jihar Ashanti Sultan Omar Faruk to jama'a ku biyo mu asannu don jin yadda tattaunawar mu ta kaya
zango dai da aka fara kafawa cikin kumashi shine tsohon rani kura an yi zango daga zangon Tuni an yi zangon Maduguri amma inda muka tashi muka iske shine zangon nan rani kura yana nan cikin birnin kumashi ba wannan zangon nan kuma na ji da kaice an yi zama shekaru masu yawa domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan kasar in ka koma bayan Kaduna za ka ga samu shekara 500 za ka bin kafa ba tuba ne cikin wannan an fara ana yi kadan kadan an kawo mu shi ga babu babban mutum baki daya ya tarihin ce ka duba Hausawa sun jima cikin wannan kasa kwarai-kwarai kuma nan unguwan da ake ce maranin kura
lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba don sun zo lokacin shi a nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi to shi inda sun gani sai su gudu to shi abin da ya sa wurin har ila yau saura ba waɗansu kabila da ke wurin shi ne mu musulmai ko kuma Hausawa
ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma su wa suka kafa wannan zango
zango dai wanda kaman kan da na faɗi da farko ne zango dai na ƙasan Ghana baki ɗaya Hausawa suka kafa don ka koma ma ka duba kalma zango ai Hausa so Hausawa su kafa zango a Ghana baki daya
wani kabilu suka fi yawa
wanda muke magana kan shi ga kaman Yalwa da ranin kura Hausawa suka fi yawa sune ke dewa cikin anguwan kwarai da gaske sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna daya daya wurin 17 kanin an yi sarakuna wurin 16 ni ne na 17
ko ne martaba zai ya karanto mana sunayen su
eh kwarai kuwa da farko dai ina jin an yi sarkin zango Madugu ya yi sarauta 1870 shi kuma bayan shi aka yi sarkin zango Malam Tuni shi ma ya sauta 1880. Sannan aka yi sarkin zango Mamman mai gida, shi ma ya yi sarautar zango 1896. Bayan shi ne Turawa suka zo, suka zo kuma da sojoji daga Najeriya. Sojojin da suka zo da shi da kuma duka Hausawa ne suka zo, suna son su yaƙi a Shanti. Kafin su zo sun samu labari akwai Hausawa nan ƙasar, abin da suka nuna Hausawa ke saboda communication tsakanin su ya yi sauki. Suka zo suka yi kuma suka dace, da suka dace ne lokacin kuma babban birnin ƙasar Ghana Kekusu, suna wurin sai suka zo suka sauke sarkin da ke kai, suka nada sabon sarki shi ne Malam Gardi. An nada shi 1900 shekara biyu kawai yayi baya mutu kan sarauta, kuma shi da kanshi ya nema a koma da shi barakin soja, don ya fi jin daɗin wurin, shi ne limamin soja. Ya koma wurin, aka zo aka nada Malam mai gida, shi ma an nada shi 1903, ya yi shekara biyu kan kujera. Bayan shi ne aka zo aka nada Malam Usman mai kumashi, abinda yasa ake sanya mai kumashi don shi ne wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa. Ya yi shekara 14, ya hau 1905, Allah ya kiransa 1919, a shekara 14 kenan. Bayan shi aka zo aka yi Malam Sallau, an nada shi 1919, wani sarauta ya yi karfi sosai ba irin na Malam Sallau ba. Ko lokacin ko su ƴan ƙasar ma a sarki da kansu suna karkashin shi, domin lokacin Turawa sun ba shi tuta. An ba shi tuta, da akwai tutan gaban fadan Munga, to da za a gyara titi ne aka fidda shi, ina cikin dole kuma akwai tuta, yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi sarka, amma bai wuce wata shida yake iya sa mutum sarka, amma in ya fi haka nan shari'a je da shi kan wurin hukuma su masu adunga.
Kuma mai taba mai bambanta nan unguwar Ramin Kura da sauran unguwannin zangonmu?
Abin da ya bambanta unguwar Ramin Kura da sauran zangonnai, akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan kuma shi a lokacin. Shine kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar Ramin Kura, ina jin mayanka ma da ake harkan sayar da dabbobi nan unguwar yake. Sa'an nan maɗinka nari sutura na Hausawa nan ake yi. Sa'an nan akwai kuma 'yan koli masu sayar da kayan dabbobi, kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba, duka unguwarsu.
Misalauta, ko Ramin Kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi?
To waka dai ina jin ba shi, amma tarihin Ramin Kura da kaje ana shi Ramin Kura, ai ka san Ramin Kura ba kowa ke iya shiga ba. Dalilin da yasa ake cewa Ramin Kura, yanda Hausawa suka zo suka mamaye wurin daga sushi su, shi yasa suka sa wurin Ramin Kura.
Wani irin kalubale ake fuskanta?
Kalubale da ake fuskanta dai a nan ƙasar Ghana, kamar ta huskar mu Hausawa, shi ne har yanzu waɗansu na duban mu kaman baki a Ghana, kuma mu ba baki ba ne, domin kundin tsarin mulkin Ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da Ghana ta samu ƴanci a ƙasar nan, kai ka zama ɗan Ghana, dole ne wannan. To mu ko yawancin mu an haife mu ma tun ba Ghana, tun ana Gold Coast aka haife mu, amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai iya tsayawa ce min ni ba ku. To amma akwai waɗansu mu da suka je wani wurin yin wani takarda ko na ana tuhuman su haka, saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu a gyara mu na shi, a san mu ma mutanen Ghana ne kamar yadda kowa yake. Domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Najeriya a Katsina, ya zo nan ya zauna, ya zo da mata da ɗan shi ɗaya, ya auri kuma mutumiyar Ghana aka haifi babana, babana kuma ya auri mutumiyar Ghana aka haifi ni. Don ni ina ganin ga mahaifiyata Bagwanja ne, babana Bahaushe, saboda an ce min ni ba Ghaniyan bane. Kuma Ghana kuma in ka koma tarihin Ghana uwa ake bi, tun da umma na Bagwanja ni ma ɗan Ghana ne, amma waɗansu na nan har ila yau suna ruwan mu baki. Saboda shi gwamnati muke so yin kokarin ya taka mu wannan abu gareki, inda mu duka za mu zauna lafiya.
Lanawa Hausawa suna kowa kamar cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na Ghana. A matsayinka na sarkin zango, shin kana da wannan labari
in kana da shi wani mataki ka dauka game da lamarin?
Eh, kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa, yace ya duba yan muna kuma gashi nan har ila yau ne ba gokun maga kuma sabon shugaban kasa ya zo, to ina kira gare shi tunda lokacin shi gashi ya muna ministry na zango, to ya kamata ya duba dai mu ba ganiyar su bane, mu baki ne nan, ai ba ai muna ministry, tunda amma ministry to a tabbatar da mu kuma ganiyar su ne kamar yanda kowa ya
to ma saurare. Anan zamu dasa aya, sai kuma wani sabon mako zamu kawo muku sabon shiri. Yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da na tashan Alfa Radio, Abdul Mugis Idi Kwatakwane ke sallama da ku daga birnin Kumasi. A kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma sai da sihar Juma'a.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Al'umma musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi suna Allah Allah Ramadan yazo, shi yasa sabon manzon Allah sukan yi wata shida addu'o'in su guda biyu ne, wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan, bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan, saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne. Cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da 1000, Annabi Nuhu alaihi salam. Allah ya ce mun aiki Annabi Nuhu zuwa ga mutanensa, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 amma, ya zauna a cikin mutanensa shekara 1000, shekara 50 ne babu. Mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce al'umma ta shekarun ta baya wuce 60 zuwa 70 kadan suke tsallakawa. To idan mutum Allah ya sa ya ga dare Lailatul Qadri, ana roƙon ya mishi lada mai yawa. In an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata 1000, shekara kusan 80 da wani abu. To yaya in musulmi ya ga Ramadan ciki ya dace da Lailatul Qadri na shekaru mu ce 40, kenan kaga an roƙon ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada. Ina fatan al'umman musulmi na Najeriya da na duniya baki ɗaya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah. Wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu, ɗayan bai tare da mu yanzu, ɗayan kuma na tare da mu. Ɗaya da bai tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu. Lokacin da Annabi kiraye tare da sahabbansa, rayuwarsa kawai Allah yayi alƙawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba. Wama kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin kai rahama ne.
Masha Allah. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya alƙawarin cewa Amurka za ta yi matukar dada taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa, yana mai kawo ƙarshen abin da ya kira shekaru 4 na yin watsi da kuma amfani da harkokin waje ba bisa ka'ida ba da tsohon shugaba Donald Trump ya yi. Amurka ta dawo, shelar da Biden ya yi kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a babban jawabinsa na farko kan manufofin harkokin waje a matsayinsa na shugaban ƙasa. Gwamnatin sojin ƙasar Myanmar ta katse kafar sada zumunta ta Facebook jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hamɓarar da gwamnatin farar hula da aka yi a wannan satin. Ma'aikatar sadarwa da yaɗa labarai ta ƙasar ta fitar da wata takardar bayani mai cewa babbar kafar sada zumuntar za ta kasance a rufe har zuwa ranar Lahadi saboda a kare ƙasar daga tashin hankali. Amurka ta gabatar da wata bukata ta kama wani man Iran da ake jigilarsa wanda ke da alaka da wata kungiyar ta'addanci, yayin da jirgin da ke ɗauke da shi ke kan hanyarsa ta zuwa wata tashar jirgin ruwan Amurka. Bukatar wacce aka gabatar a kotun gunduma da ke gundumar Colombia ranar Talata ta yi korafin cewa Iran ta so ta ɓoye asalin man ta wajen juye shi daga wannan jirgin zuwa wancan har sau da yawa.
Masu sauraro a nan kuma baka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima kaɗan da hantsi. Ya ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya tsaya na gabatar da shirin, da kuma CD wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yau ya ce taku Bitti Esiro da na shirya da kuma gabatar daga Washington DC. Ake muku fatan alheri, ma'assalam.